Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Hanifa Kadir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Laraba 26 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Cikin shirin, za a ji cewa wata kotun tarayya da ke garin Maiduguri ta sake ɗaura barasta Aisha Wakil da aka fi sani da Mama Boko Haram da wasu ma'aikatanta. Sai kuma shirin ciwon yamaci wanda Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun kasar kanmu. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi gargaɗi ga Rasha cewa kar ta yi amfani da kazamin bom ko kuma wani nau'in makamin nukiliya a yakinta da Ukraine. Zai zama babban kuskure ga Rasha idan ta yi amfani da matsakaicin makamin nukiliya, in ji shi a jiya Talata lokacin da wani ɗan jarida ya tambaya ko Rasha tana shirin ƙirƙiro sanadi na bogi don samun abin fakewa ta damar tayar da kazamin bom kamar yadda ta zargi Ukraine da tayar da shi a yankinta. Ban ba ku tabbacin cewa aikin wani ƙirƙirarren shiri ne ba tukunna. Ban sani ba, amma idan ya faru zai zama wani babban kuskure, in ji shi. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price a jiya Talata ya ce akwai dalilin damuwa ganin yadda Rasha ke da tarihin zargin wasu da abin da ita kanta ke shirin aikatawa. Jiya Talata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiran da a taimaka da ƙarin kuɗaɗe da kuma sukunin isa wuraren 'yan Siriya mabuƙata yayin da lokacin sanyi ke ƙaratowa kuma ɓarkewar cutar kwalara ke daɗa ƙarar da ɗan kuɗin da ake da shi. Daraktar ayyukan jin ƙai da bayar da shawarwari na Majalisar Ɗinkin Duniya, Rina Jalani, ta shaidawa taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa saura 'yan makonni kawai sake shiga lokacin sanyi a Siriya, kuma kwanan nan za a fuskanci yanayi mara daɗi da aka sani. Ana kyautata zaton cewa dusar ƙanƙara, matuƙar sanyi, iska mai ƙarfi, ruwan sama, ambaliya za su addabe su nan ba da daɗewa ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan Siriya miliyan 14,600 na buƙatar agajin jin ƙai fiye da kowane lokaci a cikin shekaru 11 na yaƙin basasa. Aƙalla mutane miliyan 12 ne ke fama da matsalar ƙarancin abinci, sannan matsalar ƙarancin abinci mai gina jiki na ƙaruwa, yayin da iyalai ke fama da gurguwar matsalar tattalin arziki da ya sanya kashi 90 cikin 100 na al'ummar ƙasar ke rayuwa ƙasa da ƙangin talauci. Halin fari ya kuma haifar da mafi ƙarancin girbin alkama tun farkon yaƙin. Wani hari ta sama da sojojin Amurka suka kai ya auna 'yan ta'addar Al-Shabab da ke kai hari kan sojojin ƙasar Somaliya, inda ya kashe 2 daga cikinsu, a cewar rundunar sojojin Amurka a Afirka, AFRICOM. An kai harin na ranar Lahadi daura da birnin Bularbarde na ƙasar Somaliya ne a tazarar kilomita 218 arewa maso yammacin birnin Mogadishu. AFRICOM ta ce abin da ta fahimta da farko shine 'yan ta'addan biyu waɗanda ke kai hari kan sojojin Somaliya a daidai lokacin ne aka kashe, kuma babu wani farar hula da ya jikkata ko ya mutu. Sanarwar da rundunar ta fitar ta ce Al-Shabab ita ce ƙungiya mafi girma kuma mafi ƙarfi a duniya da ke da alaƙa da Al-Qaida, kuma ta tabbatar da ƙarfinta na kai hari ga sojojin Amurka tare da yin barazana ga tsaron Amurka. Ya ƙara da cewa za a ci gaba da ɗaukar matakin hana wannan mummunar ƙungiyar ta'addanci daga shiryawa da kuma kai hare-hare kan fararen hula. To, ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Inan juma kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya. inda wata kotun tarayya da ke garin Maiduguri ta sake daura barista Aisha Wakil tare da wasu ma'aikatan ta kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin Haruna Dauda Biyu ya hado mana.
Wata babban kotu da ake kira Federal High Court dake garin Maiduguri ta sake daure barista Aisha Wakil tare da sauran wasu mutane biyu shekara 7-7 a gidan gyara harinka. Wannan kotu dai ta ce ta sake daure barista Aisha Wakil tare da Alhaji Dahiru Saidu da kuma Prince Lawal Shodi shekara 7-7 a gidan gyara halinka da zargin da ake masu na din baki game da aikata wasu laifuka ta bannin kuɗi har miliyan 44 da 593. Hukumar EFCC ne ta shigar da wannan kara wanda Justice Aisha Kwalia ta aiwatar da wannan dauri a ranar Litinin inda ta gabata da kuma ta ce an samu ranar mutane laifuka har guda 3 da ake kira three count charges a Turanci. Aisha Kwalia dai ta ce a laifi na farko an same su ne da laifin hada baki na haka wannan kotu ta yanke masa wannan hukunci ba tare da wani tara ba. A laifi na biyu kuwa kotun ta ce Aisha Wakil za ta biya naira miliyan 25 kuma zai tafi ne tare da wannan dauri na shekaru 7 yayin da Saidu Daura zai biya naira miliyan 8,788 sannan kuma ya tafi hade da daurin shekaru 7. Wato barista Aisha Wakil da kuma Saidu Tahirin kowannen su dai zai kwashi shekara 7-7 a gidan yari da kuma biyan cajin da ya bambanta da dukkanin su biyu za su biya wato fiye da naira miliyan 25 da kuma fiye da naira miliyan 7. Barista Aisha Wakil dai wata lawyer ce mai zaman kanta da ta bude wata gidauniya mai zaman kanta a baya da kuma take kokarin sassanta yan kungiyar Boko Haram da gwamnati a wancan lokaci.
To ko me mutanen Najeriya ke cewa game da wannan hukunci? Karin cewa shine karo na uku da aka yanke wa Aisha Wakil hukunci da kuma tara.
So wannan hukunci da kotu ta yanke idan dai har ta bi tsarin doka ne ta yanke wannan hukunci dai ba mu ga laifi ba. So daman ya wajabta kan kowane dan kasa idan yayi laifi ai masa hukunci daidai da laifi da yayi. Mu kan ba mu ji komai ba kan wannan abun. Muna gani in dai kotu da ta bi tsarinta ta yi aiki daidai ba tare da kuskure ba dai mu mun gamsu da wannan.
To alhamdulillah shi dai aka ce mutun yayi laifi kuma aka bi kaidodin kotu aka tabbatar akan cewa lalle laifin nan yayi kuma aka yi masa hukunci daidai da abin da wannan ba wani matsala ne ta gani a ciki ba wai zamu ce kuma yin farin cikin da daure ta bane kuma yin bakin ciki a abin da ta yi ne abin da ta shuka ne ta girbe.
Na fari dai ba mu san ko daure ta na fari din yana da alaka da daure ta na biyu din ba mu sani ba. In dai yana alaka da daure ta na biyu ya kamata gwamnati ta duba in kuma kowanne case din daban-daban ne ai dama doka ne
wannan shari'an ya kamata matan nan ya isa haka a tosaya mata saboda in dai aka san nan ta asan da Boko Haram yayi yan bindiga suka yi yan Niger Delta wayansu suka yi aka ce an yafe musu ita ma a yafe mata kuskure ba wanda baya kuskure in ta yadda ta yi kuskure a yafe mata abinda ake nema ba samu za a yi ba kuma an riga an yi din.
Wasu yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayinsu game da hukuncin da aka sake yankewa barista Aisha Wakil tare da wasu ma'aikatanta guda biyu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gai da Haruna Dauda Biyu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hanifa dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Ke ganin Koriya ta Arewa za ta yi gwaje-gwajen makaman nukiliya na cewa akwai yiwuwar hakan zai hada da wasu kananan bom na nukiliya da aka tsara don dacewa da makamai masu linzami da za su iya kaiwa Koriya ta Kudu. Karfin fashewar zai yi kama da na bama-baman nukiliya da Amurka ta jefa a biranen Hiroshima da Nagasaki na Japan a watan Agustan 1945 don kawo ƙarshen yakin duniya ta biyu, in ji masana. A jiya talata, shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol, wanda ke magana a gaban majalisar dokokin ƙasar, ya ce Koriya ta Arewa ta kammala shirye-shiryen gwajin makamin nukiliya karo na 7. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya faɗa a ranar Litinin cewa Amurka na shirin ta tunkari duk wata barazana ta yiwuwar gwajin makaman nukiliya da Koriya ta Arewa za ta kai. Yan majalisar dokokin Amurka na jam'iyyar Democrat masu ra'ayin canji jiya talata sun janye wata wasiƙa da suka aika a farkon makon nan zuwa ga shugaban Amurka Joe Biden, inda suka buƙace shi da ya sauya salon yadda Amurka ke tunkarar yakin da ake yi a Ukraine ta hanyar tattaunawa da Russia kai tsaye. A cikin wata sanarwa a jiya Talata, wakiliya Pramila Jayapal, ɗaya daga cikin ciyamomi biyu na gamayyar kungiyar 'yan majalisar wakilai da majalisar dattawa masu ra'ayin canji, ta ɗauki alhakin sakin wasiƙar cikin kuskure. A rubuta wasiƙar watanni da yawa da suka gabata, amma abin takaici sai ma'aikatan suka sake ba tare da tantancewa ba, in ji ta. 'Yan jam'iyyar Democrat 30 ne suka sanya hannu kan wasiƙar, wacce jaridar Washington Post ta fara bayar da rahoto a kai, inda suka shaidawa Biden cewa ya kamata kuma matakin diplomasiya ya kasance wani bangare da Amurka ke kokarin kawo ƙarshen yakin da ya yi mummunar barna ga al'ummar Ukraine, tare da yin barazana ga abinci a duniya da matsalar talauci ta wajen tashin farashin mai da hatsi.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 1.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafa mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum sauraro, barka da hantun wannan rana, mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon 'yan mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yamma a cikin shirin ciwon 'yan mace, kamar a makon da ya gabata, muna tare da Hajiya Hassana Abubakar, mawallafiyar wani littafi akan irin tararradin da matan da namazin suka basu suke shiga, da kuma Malam Ali Wada Ururu. A makon jiya, mun ƙarƙare shirin a daidai sa'ilin da Hajiya Hassana take cewa,
da zarar mijinka in ya fadi ya rasu da ɗan uwanka ma na kanka da ɗan uwan miji da abokanan arziki da ƙawaye da makota wanda kuma bai haka ga tsana miki kallon ka zama lalura in kika yi waya ma kika ce zaki je gidan wata daga ciki ƙawaye ma gani ba suke yin kin je zaki kwace musu miki gudun ki suke yi ana kyamata dan fa kai zaka zo in ma ku saba da ke da ita da mijinta ku zauna ku yi hira ne mijinki ya tafi ana tsoron fa a zauna yi hira ne suka dauki shahadari ne ke yayya ki
to a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a makon da ya gabata ai sauraro lafiya
an kasafta mata da suka rasa mazajen su gidaje su me yasa aka kasa su akwai wani abu ne da ya bambanta da abin da suke fuskanta su a cikin wannan yanayi na rashin miji da yasa aka kasa su gida daban-daban
ya zo ne saboda yanayin muna zama cikin wannan rayuwar mafiya yawa al'umma gaskiya ba tausayi wani bannin kuma ko zance ba ma tsoron Allah shine yasa wannan kason ta kaso kanta ta yi ba wai an kasa shi bane saboda yanayin abubuwan da muka tsinci kanmu a ciki kenan dan muke mace mai gidanki ya rasu baki da komai wani ma bai tuna ya ko wanka fa saboda razana wanda in ya tuna kuma ya wanka ya shafa boda ya saka riga duk inda aka ga yanka za ci baka da matsala tallafi fa babu baka da matsala ne dai ko lokaci baka da matsala ba san karfin ali kake yi ne ka gudanar da rayuwarka ta tafi a kanin da iyalanka ba
kin yi magana akan abokai ma ƴan uwa su fara kyamata suna tsoronka wanda mafi akasarin lokuta wa'in suna ganin cewa mu mata mu ne matsalar kanmu me kike gani ya kamata a lokacin ƴar uwarki mace ƙawarki mace ta yi miki idan aka ce a yau tunda dai suna dai gudu ne kar a aure musu miji kar ta zama kishiyarsu wanda idan zamu gaya wa kanmu gaskiya akwai tausayi akwai amana akwai mutuntaka da amintaka ita ce za ta ce me zai hana kai ka auri wanci
babban magana wannan kan abu ne wanda ke wuya wannan kasan tamu ki samu kawa cewa mijinki ya rasu a cikin kwana biyu ta ce mijinta ya bara to maza Allah sa ku ji ne muna fatan akan ta ringa faruwa shi yasa na ƙara daga murya amma za ta yi wuya saboda akwai kishi da so da kauna da wuya ki samu mace ta ce ma mijinta je kai aure ai amma idan mijin ya tashi yace yana so kanmu kuma a ana kuma kar a yi bulalan arshi da ake yi kan shiga kunna mafiya yawa matan da mazaje suka rasu
bari mu yi magana akan ki kadan lokacin da abin nan ya faru da ki akwai kawayen ki da suka guje ki
tsakani da Allah babu ko daya babu amma na hadu da wanda mazajen sun rasu kawayen suna gudun su
kawayen wani irin karfin gwiwa suka baki kasancewar ba su kyamace ki ba
da shike ina da kokarin saka rigar in shafa powder gani aka ce ba lalura ba ni da matsala sabili da haka na kuma bashi a ba ni da matsala ina taiwa Allah godiya wannan kuma yakan sa su ba sa iya tallafa min saboda ana yi min kallon ban da matsala ana mantawa cewa inda mace take kai ko namiji ne ya isa yara tara a gaba to sai ya nemi tallafi balle dada mace
to malam Ali mecece mafita daga wannan hali da al'ummar Hausa ta tsince kanta a ciki
dangane da maganar mafita game da waɗannan matsaloli ko ce wannan matsala da muke fama da ita mafitar dai na farko shine mutane mu ji tsoron Allah mu san cewa waɗannan yaran da ake mutuwa ake bari mu ma wata ran zamu mutu mu bar namu idan baka mutu ka bari ba wani naka zai mutu ya bari to idan baka yi abun da ya kamata ba kai ma a baraka ba za a yi maka abun da ya kamata ba abun da kai shuka kamar yadda Hausa suke cewa shi kake girba abu na biyu shine ɗabi'unmu da al'adunmu dole sai mun koma irin na asali da aka samu da su ɗabi'ar ta ɗaukar ɗawainiya kasance a zuciyar kowa da sai ki ga yanayin gini ma da yanayin abinci da yanayin sutura ta Bauchi a gida da ba a yin abinci ya abin da za a ci mu mun sani mun tashi mu da muke mutanen karkara za ki ga abin da za a dafa a gida ba dole sai an dafa da ragowa wanda ana tunanin bako kowane lokaci zai iya zuwa abin kunya ne a ce an yi bako ko an yi baki babu abincin da za a ba su sannan yanayin gine-ginen mu za ki ga cewa kowane gida da a ƙasar Hausa akwai zauri ko an ce akwai zaurika wannan zaurikan daya biyu uku da ake yi ana yin su ne saboda su kan baki amma yanzu duk babu abincin mu mun koma sai na turawa gidajen mu sai mun koma sai na turawa to dole ɗabi'un mu gaba daya yanzu misali ka zo ka samu fili ka gina daki ɗaya da daban daki misali ta yaya zaka so bako ya zo gurin ka akai da kanka ba zaka daga mutum ma yace zai zo gurin ka kace ba ka nan ko kuma ka rinka yi magana da shi sannan abinci yanayin yadda abinci ya tsada yanzu wahalar inda abinci take ta yaya zaka dafa abincin da za a ci mutum uku ko hudu ko biyar a gidanka misali ƙari da abin da zaka ci a gidanka misali so da irin waɗannan abubuwan yanayin irin yadda muka dauki kanmu su suka sa suka muka so muka sa zuciyar mu ta zama to kuntatacciya ba mu da yalwar zuciya ba mu da kana'a ba mu da irin waɗannan abubuwan da bahaushen asali yake da shi to amma matukar ba za mu koma mu duba irin rayuwar mu da take a baya ba mu zama to masu tausayi masu hakuri masu kawaici ba masu kuma tsayawa akan gaskiya komai da cinta ba to magana ta gaskiya ba za a samu yara akan wani abu
ina ga su ƴaƴan domin idan aka ce yau babu mai shi kawai ina babana ina so ga babana kamar wani irin hali suke shiga ciki
A nawa yanayi da ya same ni Allah ya jarabce ni ya kaddara haka zai faru na ga rasuwan shi kamin nawa ni ma na kare karan kaina ya zo dukkanmu mun firgita ciwon firgici ya kama mu ciwon razana ya kama mu ciwon gaggawa ya kama ni
wanda ake kira stress kenan a turanci depression
trauma anxiety ni matsalan da na tsinci kaina da shi a cikin gida kenan saboda yanayin baban su mutun ne wanda Allah ya yi shi yana da ra'ayin ya kasance kusa da iyalansa da akan yi zo ya faru mun san dai akwai mutuwa amma ba mu zata zai zo ba da ya zo duk sai muka kamu da wannan ciwo dukkan gida kullun nan asibiti kullun yomi asibitocin da nake da shi a cikin garin nan yana da yawa labari ce wanda ɗaya daga cikin abubuwan da na kirga mace ta tsinci kanta ɗaya duniyar ta canza ne ba tana yi ne kawai duniyar ta a canje yake sai Allah ya taimake ta
na shiga a wasu wurare a sassan kasar nan kamar ƴan uwan miji ga baki ɗaya za su gara akan kayan mamaci su mahana ita matar su kune su hana ƴaƴan da ya bari muku a tallafa musu me kike gani ya kamata maza su yi tun suna raye kafin ta Allah ta kasance a kansu in su ne na farko
maza suna raye idan in Allah ya ba su iko suka yawantan yin wasiya suna ajiyewa wanda musulunci ma ya bada wannan izinin wannan yana kawo sauki sosai kuma yana taimakawa misali ga wanda suke da gonan noma kana da gona goma kace to gonan na kina guda goma da nake da shi ina da yara na kuma ga su guda shida ne ka san Allah ya ce a musulunce namiji zai dauka so biyu ne mace ta dau daya namiji zai dauka so biyun mace ne
rabin na namiji
mubana da rai ya zuffa kanshi da wannan nauyin da zai zo ya zama jani'in ja bayan ya mutu yayi wannan wasiyya ya ajiye wanda musulunci ma muna san addinin christianity ma akan ja masa kun akan barin wasiya will a musulunci bayan kwana uku kwana san kai ka sa inda jama'a za a iya gani da wuri kira shedu ka sanar da su daga bannin ka naka na kanka da bannin matanka da kuma ƴaƴanka ka ce to ga fa abin da ke rayina to idan ka fadi ka rasu ba za a ji ba kamin ya rasu fa ga abin da yace to abin da ka fada kamin ka rasu shi za a yi yana da muhimmanci su ringa kulawa saboda mafi yayyawa fitittunin da ake samu in kun rasu kun ban mu wallahi bisa kan gado ne kuna kabari kuma ba ku kwanta da mai kyau ba tunda duk abin da aka yi fitina akai sai an daga kwanta da
wannan ali to har idan yaro zai yi wa babbar shin kunya ko kuma ya daukan shawarar babba ne ya rage babba yayi idan ya ga ana da daidai ba cikin al'umma
mutun ya tsaya ko yaro zai ma rashin kunya kai magana akan san ka ga yana ba daidai ba unguwa ko alayin ku ko kuma koma ina ne da bayan da za a yi ga yanzu ya ka zo ka wuce ka ga wani yaro ko unguwa ka je ka ga yaro yana ba daidai ba ka da kai magana amma yanzu sai ga mutane unguwar ma babu ruwan su ban tana kai ba ko da ku
Musuraro duka-duka abinda shirin ciwon yamace da wannan makon ya kunsa kenan amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya ni za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Hajiya Hassana Abubakar da Malam Ali Wada'uri sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azzu nake cewa
A gai da Aisha Ma'azu yanzu kuma lokacin da Awul Garba zai kawo mana sharhin jaridan kasar Kamaru
Za An fara shirin namu na wannan makon ne da jaridar Le Point ta kasar Jamhuriyar Kamaru, anda a farkon shafin ta labarta mana cewa ministan tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Betty Asomo ya ce wani bincike da hukumar lafiya sai kasar Jamhuriyar Kamaru ta yi na musamman ta bunkasa cewa a cikin jandarmomin kasar Jamhuriyar Kamaru an samu sama da jandarma guda 1000 waɗanda suka shiga aikin na jandarman kasar Jamhuriyar Kamaru da takardu na foge, yace yanzu dai dole ne a hukunta da su a gaban kuliya. Sai kuma jaridan Avenir an da ita kuma tace a bangaren hukuman bayar da tallafi na man fetur a kasar Jamhuriyar Kamaru, hukumar cewa ta yi a kowace rana tana asarar miliyan 4 na sefan kasar, a yayin da har yanzu haka ake jiran mahukunta su fitar da dokar da za ta cire tallafin na man fetur din a kasar ta Kamaru baki daya. Jaridar Kamarun TV kuma ta yi magana ne kan yadda hukumar kasar Chadi suka aiko mazo na musamman domin yi wa shugaba Paul Biya godiya a ofishin da ke Benin ya wunde, kan yadda ya bawa gwamnatin rikon kwale shawarwari ne yadda za su yi su gudanar da taron suna haɗin kan ƙasar da kuma yafewa juna. Shugaban rikon kwarya General Muhammad Idris Deby Itno ya ce shugaba Paul Biya ya taka rawar gani wajen ganin cewa an cimma buri na gudanar da wannan taron. Jaridar Ekohosan te kuma cewa ta yi gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru za ta gudanar da alluran rigakafi na cutar gudawa da amai a jihohin da suke fama da ambaliyar ruwan sama ma domin hana kamuwa da cututtukan nan na zazzabin cizon sauro da kuma gudawa da amai din a faɗin kasar Jamhuriyar Kamaru. Jaridar Mitasiyon kuma ta tsegunta mana cewar hukumar kwallon kafa kasar Jamhuriyar Kamaru FECAFO tana cikin wani hali na rashin tabbas, da tsohon dan takaridan kasar Mr. Samuel Eto'o ya amshi ragamar tafiyar da hukumar. A jaridar The Guardian Post ta kasar Kamaru ana ita kuma ta gulmata mana cewar ma'aikatan kamfanin ganyen shayi na CDC da ke bangaren yan aware sama da guda 1000 ne duk yanzu haka za su rasa guraben ayyukansu a kamfanin domin rashin biyan su albashinsu na tsawon watanni 30 da kamfanin bai yi ba. Sannan kuma 'ya'yan ma'aikatan da alama ba za su samu komawa karatunsu ba na wannan shekarar. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Le Jour, anda ita kuma a binciken da ta yi ya nuna cewar ministan ilimi na kasar Jamhuriyar Kamaru ya rufe kwaleji-kwaleji guda 134 a faɗin kasar waɗanda ba su cika ka'idodinsu ba. Ya ce dole ne idan 'yan kasuwa suna buƙatar buɗe makarantu sai su bi doka da oda. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Awal Garba, don ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a takaici.
To a takaicen, shugaban Amurka Joe Biden ya yi gargaɗi ga Rasha cewa kata yi amfani da kazamin bom ko kuma wani nau'in makamin nukiliya a yakinta da Ukraine. Zai zama babban kuskure ga Rasha idan ta yi amfani da matsakaicin makamin nukiliya, in ji shi a jiya Talata. Lokacin da wani dan jarida ya tambaya ko Rasha tana shirin kirkiro sanadi na bogi don samun abin fakewa ta damar tayar da kazamin bom kamar yadda ta zargi Ukraine da tayar da shi a yankinta. Ban ba ku tabbacin cewa aikin wani kirkirarren shiri ne ba tukunna, ban sani ba, amma idan ya faru zai zama wani babban kuskure, in ji shi. A jiya Talata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiran da a taimaka da ƙarin kuɗaɗe da kuma sukuni isa wuraren 'yan Siriya mabuƙata, yayin da lokacin sanyi ke ƙara ƙaratowa kuma ɓarkewar cutar kwalara ke daɗa ƙarar da ɗan kuɗin da ake da shi. Daraktar ayyukan jin ƙai da bayar da shawarwari na Majalisar Ɗinkin Duniya, Rina Jelani, ta shaida wa taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa saura 'yan makonni kawai sake shiga lokacin sanyi a Siriya. Daga ƙarshe, wani hari ta sama da sojojin Amurka suka kai ya auna 'yan ta'addar Al-Shabab da ke kai hari kan sojojin ƙasar Somaliya, inda ya kashe 2 daga cikinsu, a cewar rundunar sojojin Amurka a Afirka, wato AFRICOM. An kai harin na ranar Talata daura da birnin Budabarje na kasar Somalia ne a tazarar kilomita 218 arewa maso yammacin birnin Mogadishu.
Masu raro, a nan maka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku dosu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kamar kore yaushe za a zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da taimaka wajen kawo muku shirin, sai Solomon Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol. Ni Sarfil Hashim Gumel na shirya na kuma gabatar muke cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.